الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكن تنسكي هذا ولم يدرس للتاف قلوب المؤمن. Da insha Allah za mu tashi ne cikin shafi na 27 inda yake cewa alamatu husnil khuluq. Muna fata Allah ta'ala buɗa mana alamatu husnil khuluqi, alamomin kyawun halaye, alamomin kyawun hali. Yace li makarimil akhlaqi دلائل يعرف بها المرء بأنه حسن الخلق. واتو كاو هالاي سنة ودنسو على مومي ودنسو دليلي واتو على مومي ودندا دودنا على مومي أكي غاني متن بأنه حسن الخلق تيواشي مكيكار مهدين ينتزمها أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. أبين زي حديث دوكا أزرية قدادية أبين زي حديث قباكي ديدي أدن قلتنا shine musulmi ya so ƴan uwansa musulmai irin abinda yake so ga kansa, kuma yake musu abinda yake ki ga kansa, kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ɗayan ku ba zai cika mumini ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so a kansa. Kala Yusuf ibn Asbad, alamatu husni al-khuluqi ashru khisal.
Wani babban malami cikin salihai zahidai, Yusuf ibn Asbad, akwai ambatansa a cikin Sirru Alamin Nubala na Al-Imam Az-Zahabi, yace alamar kyawun halaye al'amura ne guda goma. Yace illatul khilaf, na farko ƙarancin saɓani da mutane, wato a samu mutum wato yana da ƙarancin saɓani da mutane. Mutum kar ya zama irin mutanen da ko da a zaman hira ake ko wani abu, to kullum sai da a yi ta musu da jayayya da shi. A cikin dukkanin al'amari, a galibin abubuwa sai an yi saɓani da shi, yawan saɓani da iyali, yawan saɓani da ƴan uwa, yawan saɓani da maƙota, yawan saɓani da abokan aiki. In malami ne, yawan saɓani da malamai da sauransu. Wa husnul insaf saniyan, husnul insaf, kyawun adalcin ba da haƙƙi. Insafi shi ne ka baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa, ko ka yi wa mutum adalci ba sai ya nema ba. Wato in ka san mutum yana bin ka haƙƙi, to ka miƙa masa haƙƙinsa ba sai ya yi ta bin ka ba. An yi maka aiki, to ba sai an zo ana ta bin ka, ana ta roƙonka, sai an dame ka ba ne za ka biya. Ko kuma ka yi wa mutum laifi, ka yi masa ba daidai ba, to ba sai ya yi ƙorafi ba, kai da kanka ka ne nuna masa cewa baka ji daɗin abin da ka yi masa ba, ka yi da na sani, ka ba shi haƙuri a kai. Kyawun yi wa wani adalci shi ne insafi. Yawwa, ba sai an nema a wurinka an matsa maka ba, kai da kanka ka ainihin gabatar da haƙƙin ga mai haƙƙi, a lokacin da ya kamata. Wa tarku dalabil asarat salisan, wato abu na uku, barin neman kurakurai. Asara tuntube kenan, kuskuren mutum shi ake nufi da tuntube. To kada mutum ya zama yana bibiyar kusakuren mutane, so yake ji wani ko malam wani ya aikata wanne, hato ga irin ta ba, su ma da suke cika baki suna cewa kaza da kaza, ai ga irin ta nan. To duk dan adam ajizi ne, amma dai idan alherin mutum ya rinjaye, to ya ishe shi ni'ima, ya ishe shi abin alfahari. Don haka wato kada mutum ya zama yana neman laifukan mutane. Rabi'an, wata hasinu ma yabdu mina sayi'at, kyautata abinda ke bayyana na daga munana abubuwa. Da abinda mutum ya sani cewa mummuna abu ne, zai bayyana tsakaninsa da mutane, to ya kokarin gyara wannan din. Don ba daidai bane mutum ya fito da wani mummuna abu tsakaninsa da mutane. Hamisan, waltimasul ma'azira, sannan na biyar, neman uzuri idan abin ya danganci wani kuskure ne, wani abu ne da aka gani ba daidai ba daga wani. To kada da ganin ba daidai ba a ce ai da ganganye wannan, ai da sani, ai kaza, a'a, a nemi uzuri, a nema mutum uzuri kan cewa tayi bai sani bane, kuskure ne ko larura ce ta saka ko kaza ko kaza, a wani ayi kaza, ai duniya kawai kenan, ai shi ma yanzu ya canza hali kaza, a duk irin wa'annan. Gyara abin da ke bayyana na daga munana abubuwa, to yana nufin abin da kake gani kaman zai iya zama mummuna dangane da wani, to kar ka fara dora shi akan mummunan ma'auni, ka dora shi akan kyakkyawan zato. Sannan iltimasul ma'azira, nemawa dan uwa uzuri, kada ya zama duk sanda wani abu wanda bai dace ba ya bayyana daga mutum, kawai shi kenan a masa hukunci na mummuna abu, a bata shi, a yi batanci, wannan baya daga kyakkyawan halaye. Sadisan, wahtimalul aza, na shida, jure cutarwa, ma'ana za a cutar da mutum kamar abinda ake cewa ihtimalu azal jar, jure cutarwar makoci ko iyalansa, misali su masa ba daidai ba wasu lokuta, ko makota ko abokan mu'amala, to ya zama yana jurewa. Kare zama dukkanin wani abu da aka masa sai ya yi korafi ko ya dau mataki, mutum ya zama mai yawan afuwa. Sabi'an, waruju'u bil malamati ala nafs, komawa da zargin kai. Yawa, komawa da zargi a bisa kai, abin nufi misali mutane ne mawadata, a tsakaninsu ko wani abokinsu ko ɗan uwansu akwai talaka misali wanda ke cikin tsananin bukata, to sai zo ya tambaye su wani abu, wata bukata, to kada su zarge shi cewa dan me zai roke su, ya kamata su zargi kansu me yasa ba su lura da talaucinsa ba, sun taimake shi, ai ba sai sun bari sai ya zo ya yi roko ba, ai ba sai, bai kamata a ce sai sun bari sun sakaci ba su taimaka masa ba har sai ya bukaci zuwa ga taimako, don shi ma a bisa alamu mai kamewa ne, amma larura ce ta sa ya roka, amma ba sai abin da ya kamata ba, kuma larura ta sa har ya bukaci tu zuwa gare su, ai kyautuwa yayi su zargi kansu, kyautuwa yayi mai bayan sun kyautata masa din, su bashi hakuri cewa takaitawa da suka yi ba su kyautata masa din ba, ainihin ajizanci ne a kallanta shine. To wai misali ne, ɗaya daga cikin misalai na bayar, yawa, duk wani abu da kai misali mutum ya takaita iyalansa bai wani abu da ya kamata shi yayi ba tukuna shi akan kansa so shi yasa la'alla suka takaita don haka shi ya fara zargin kansa shine bai fara yin abin da Allah ya dora masa ba kai kamata yayi ba ya jawo kuskuren da suka yi shine arju bil malamati ala nafs mutum ya koma ya zargi kansa da kansa idan an samu kuskure to shine ya assaso wannan saminan wa tafarrudu bi ma'rifati uyubi nafsihi duna ghairi kadaita da kokarin sanin laifukan kansa kuma bayan waninsa wato kullum mutum ya dinga waiwaitar kansa yana bincikar laifukan kansa ba wai ya jira sai an zo ana cewa da shi kai kafa isa ka sake fa kai kaza da kaza mutum kullum wato yayi kokarin ganin ya gano aibobin kansa wanda cikin magabata yana cewa Allah ya nufi mutum da alheri sai ya nufe shi da abubuwa guda uku ko ya bashi abubuwa guda uku ya alshikhu fi din sannan az-zuhud fi dunya sannan albasaru bi uyubi bil uyub fahimtar addini sannan mutum ya zamanto yana gudun duniya sannan na uku mutum ya zamanto yana kokarin gano aibin kansa da kansa ya gane aibobinsa domin ya gyara to kaga mutum kullun in yana da wasu halaye waɗanda bai kamata mu'amalanci mutane da su ba ko kuma mu'amalanci Ubangiji Subhanahu wataala da su ba ta yanda munin su zai bayyana hatta ga mutane to kullun yayi kokarin gano waɗannan kuma ya shagaltu da su kuma ban shagaltuwa da anin aibobin waninsa tasian wada laqatul wajhi lisagiri wal kabir sakin fuska ga karami da babba mutun ya zamanto mutane kowa ana sakan masa fuska don wannan alama ce ta rashin girman kai ashiran waludful kalami liman dunahu wa man fawqahu tausasa magana ga wanda yake kasa da shi a matsayi ko kuma wanda yake sama da shi ya zamanto kowa yana da daraja irin tasa a gurin sa kar ya zamanto dan kai mutum matsayi shekaru da abubuwa da irin waɗannan ya zamanto ba za ka kula da shi wajen magana ko tausasa masa magana ba ko kuma ya zama na sama da kai ba za ka yi masa magana ta ihtirami da girmamawa ba to waɗannan dai misali waɗansu abubuwa ne da shi ya riska za a iya samun ƙari akan waɗannan amma dai waɗannan suna da muhimmanci al-Imam al-Ghazali ya fito ya nakalto wannan a cikin littafin Ihya Ulumuddin wajama ba'd al-ulama'i alamati husni al-khuluqi faqal sashin malamai ya tattara alamomin kyawun halaye ko kyan hali yace إن حسن الخلق هو أن يكون كثير الحياء للي كاون حالي شيني متين يا زمانتو ميوان كنيا قليل الأزا ميقارن چنچو تروا يا زمانتو إمبا آجزان چي إرن نمتن با دابوبوان دبا آرسا با بذي چوتد دواني با لنبلاك يتيو متين زي كوكوتا قبا كي ديبا ونلوكا چي ko bisa rashin sani ko bisa kuskure ko gangancin ma wani lokaci ya iya bijirowa mutum a ajizancin amma dai a samu kiris ne a samu ba da yawa bane kar mutum ya zama da gayya da nufi zai cutar da wani kasirar salah mai yawan nagarta saduqan lisan mai gaskiyar harshe harshen sa ya zama akwai gaskiya in mutum ya zama ya faɗa da gaskiya to wannan zai hore masa ayyuka na alkhairi qalilal kalam mai karancin magana mai takaita magana idan mutum ya zama yawan surutu mai yawan magana to wannan zai iya janyo wa mutum wato faɗar abubuwan da ba su da ba na gaskiya ko ba na gari ba kamar yadda a yanzu aka jarrabe mu da yawan magana, saboda yawan wuraren zama a yi hira da sauransu, to maganu na ƙauƙi la waƙala sun yawaita, wani abin tabbatacce wani kuma saɓanin haka. Kasira al'amali, mai yawan aiki wato so ake aikin mutum ya fi maganarsa yawa, wato kada zama za a yi magana ta ayyukan alheri kullum amma aikin kuma a gagarayi. Kalilan zalali, mai karancin zaniya, kurakurai dai wato laifuffuka jam'i ne na zalla, zamewa, sakin hanya. To kamar da muka faɗa a baya, ya zama in kaga ya kauce hanya to ajizanci ne irin wanda mutum yake samun kansa a ciki, sai ya ankara kuma sai ya sake dawowa, ya gane ya saki hanya sai ya dawo. In abin ya yi yawa ne mutum ya ga ya yi nisa sosai, ya ce ka ai dawowar ma da wuya, kawai zai ce ga kawai ya zarce har zuwa amma kogi zai fada shi kenan, ya tafi dai kawai, Allah ya kiyaye shi. Kalilal fudul, mai karancin fudul, rarar zance ko rarar abubuwa, duk abin da yake babu buƙatarsa, kamar a ce rarar barci, a yi barcin har ya wuce misali, a ci abinci har ya wuce misali, a yi magana har ta wuce misali, a yi ɗinke-ɗinke har su wuce misali, a yi komai ya wuce misali, shi ne fudul. Wato amma dai galibi in aka faɗi wannan to zangane da magana ne, fudul yawan ƙarin rarar magana. Wato a komai mutum ya zama ko dai ya takaita ko ya tsakaita, amma kada mutum ya wuce ainihin iyaka, ya wuce matsayin matsakaici, to sai a shiga almubazzarancin abu ya shafi dukiya ko a shiga wata ɓarnar. Barran, mai kyautatawa ga mutane, wasulan, mai yawan sada zumunci a ƴan uwa na jini ko ƴan uwa na addini, wa ƙuran, mai yawan natsuwa, wa ƙar, natsuwa kenan, mutum ya zamanto yana hafa-hafa da abubuwa, saboda mai yawan haƙuri, shakuran, mai yawan godiya, radiyan, mai saurin yarda da abin da aka yi masa, wato saurin gamsuwa. Kar mutum ya zamanto ko da a mu'amalarsa iyalansa ko ƴaƴansa da sauransu, ko kaka ba ya zan ba a kai masa gejin da yake fata ba, so kawai shi kaman ba a yi ba, to kuma wannan kaga ya abin nan kullum zai zama da rigima da mutane. Ko kaka aka yi kokari aka kamanta, to nuna ya gamsu. Haliman, mai haƙuri na bin abubuwa sannu-sannu. Rafiƙan, mai yawan sauƙi, sauƙi, sauƙaƙawa, rifka, sauƙi. Afifan, mai kamewa iffa, kamewa rashin kwaɗayi ko kuma tsare mutunci. Kamewa ta wajen dukiya shi ne rashin nuna kwaɗayi. Kamewa ta abinda ya shafi muru'a, mutum ya zamanto baya shiga duk wani abu na alfasha, yana kame bakinsa da gabansa. Shafiƙan, mai jin ƙai ga bayi, ga mutane. Shafaka, jin ƙai, shafiƙan, mai jin ƙai. Lala'anan, ba mai yawan la'ana ba, wala sababan, ba mai yawan zagi ba. Kaɗan ɗinsa ma ba a so balle mai yawa. Wala namaman, kada ya zama mai annamimanci. Wala muktaban, kada ya zama mai cin naman mutane. Duk wanda yake ya tashi daga guri sai kuma a kama maganarsa ba tare da jin tsoro na aikata zunubi ba. Wala ajulan, kuma kada ya zama mai garaje, mai gaggawa cikin al'amura, ba zai iya haƙuri abubuwa har Allah ta'ala ya sa su kammala ba. Wala haƙudan, kuma ba zai zama mai kullin gaba da mutane ba. Higdo shi ne mutum ya kullaci wani da gaba. Wala bukilin, kuma ya zama ba marowaci ba. Ruwa mummunan ciwo ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ciwo da ya fi wato ruwa muni wala hasudan kada zama yawan hasada baya san alkhairi ya samu ga mutane bashashan hashashan mai yawan dariya ga mutane mai yawan sakin fuska akan ce bashsha wa hashsha yayi dariya ga mutane kuma ya saka musu fuska yuhibbu fillah ya zamanto yana son wanda zai so saboda Allah in ya ga mutum bawan Allah ne na gari to ba dan kwadayin wani abu gurin sa ba ya so shi wai yubghidu fillah kuma ya zama yana kiyayya don Allah in ya ga mutum yana kin bin Allah ko ya zama mai sabon Allah to ya ki shi gurgurdan kiyayyarsa da munanawarsa tsakaninsa da Allah wa yarda fillah ya yarda ya gamsu da wani saboda Allah wanda ya ga yarda je ne a mizanin shari'ar Allah to yarda da shi wa ya gadabu fillah wa ya gadabu fillah kuma zai fushi saboda Allah in an saba wa Allah an munana a haƙin Allah to ya yi fushi akan wannan shi kuma abinda ya wannan malami bayanan da ya tattaro kenan dangane da alamomin kyawun halaye ba ya samu ƙari akan wannan kowa dai yana istiqra'i ne gurgurdan abinda ya bayyana a gare shi Allah ka taimake mu akan waɗannan abubuwan duka kowane ɗaya daga cikin wannan gaban na da dalilansa a shari'a kamar da muka sani kuma da yawan su za su zo tunda nan a dunkule ake faɗin su za su zo kuma dalla-dalla da dalilai akan waɗannan darajatu husnil khuluq matakan kyawun halaye kyawun hali idza nazarna ila makarimil akhlaqi ala jihati silatiha bil khaliq ta'ala wal makhluq fa innaha thalathu darajat idan muka dubi kyawun halaye ta bangaren alaka su da mahalici madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kenan idan muka dubi kyawawan halaye ta bangaren dangantaka su ko alaka su da mahalici wato Allah madaukakin sarki wal makhluq da kuma halitta mu bayi kenan to fa inna halalle su halayen salasu darajat matakai uku ne yas'adu al-abdu min al-ula ila al-thaniya thumma ila al-thalitha bawa yana hawa daga mataki na farko yawa kaiwa ga na biyu har sannan zuwa ga mataki na uku fal-ula daraja ta farko mataki na farko tahsinul khuluqi ma al-khalq gyara hali tare da halittu mutane kenan da sauran halittu ko awaji kake da su san kai mai kyakkyawan hali ne ko ba haka ba akwai wanda yake da munin hali har dabbobi sai wahal da su sai dabbobi sai kai ana wahal da su sosai to ka zama mai kyan hali ga halittu baki daya duk abin da zai mu'amala da kai duk abin da zai zamantakewa da kai to ya zama halinka mai kyau ne tattare da shi wasaniya mataki na biyu tajmilul khuluqi ma al-haqqi jalla wa ala gyara hali tare da ubangijin gaskiya subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka wasalisa wato mataki na uku tasfiyatul khuluq yawa tace halin yawa tace halin gaba daya ai wani garan bawul na musamman ga halin fatahsinul khuluqi ma'al khalqi misali kaman maratibul din da ake cewa al-islam al-iman al-ihsan ko islam da al-iman din ai shine dai asali to al-ihsan wani tasfiya ne ko ba haka ba tasfiya ne ai karin ikhlasi yawa mutum in babu asalin ikhlasin a imanin islam da iman din ma ba za a karbe shi ba ko to amma shi ihsan din daga an tabi da laka annaka tarahu yawa fa in lam tamutar fa inna yaraka to kaga wannan ƙari ne na ikhlasin yawa ƙare ne na tasfiya yawa ƙara daurewa da wankewa musulunci ya tabbata imani ya ƙara inganci to kamar haka ne nan din ma in ka gyara halinka tsakaninka da halittu ka gyara halinka tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala shine abin da ake nufi wannan matakin na ƙarshe shine ƙara inganta wannan din yawa wato kokarin zurfafawa sosai da abin ya kankama fatahsinul khuluqi ma'al khalqi kyautata hali tare da halittu yatimmu bi ikmali makarimul akhlaq yana cika yana tabbata ne da kammala kyawawan halaye wal irtiqa'i minha ila al muru'a da kuma taka matakai da haurawa yawa daga kyan hali din zuwa ga kammala mutunci yawa muru'a shine mutunci yawa idan aka ce muru'a mutunci cikar mutunci to wannan ba karamin abu bane ba wa tahsinul khuluqi ma'al haqqi kyautata hali tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala bi an ta'lama anna kullama ya'ti minka yujibu usran yawa kyautata hali tare da Allah subhanahu wa ta'ala shine ka sani kan cewa duk abin da ke zuwa daga gare ka to yana bada yana wajabta bada uzuri wato ma'ana a matsayinka na bawa duk abin da zaka gabatar da shi ga ubangiji to wannan yana buƙatar wato bada hanzari idan kikkiawan aiki ne ma to ka ji a ranka cewa baka cika ba ko ba haka bane ba ga ni annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sallama sai ta astaghfirullah 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 me ma'anarsa ai kaman neman gafara ne neman afuwa ne kan abinda ba a harasa ba na takaitawa a haƙin ubangiji wajen bada wannan babbar ibada to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wannan to kaga me kake tsammani a sauran bayi kuma kullun a cikin istighfari yake kuma kowace ibada zaka tana danfare da wannan to saboda haka duk abin da yazo daga gurinka yuje ga uzran yawa karka ce haba ai mu ta bangaren sallah kam ai mun kan kololuwa ko qur'ani ko zikiri yawa ai mu kan ai sai dai ajira amutu ajira mutuwa dan a shiga aljanna komai dake tasowa daga gurinka ya zama yana wajabta uzuri balle sabo ne dama kaga ai dole ne ka bada uzuri ka tuba kai nadama wa anna kullama yati min alhaqi yujibu shukran kuma cewa duk abinda zai zo daga ubangiji subhanahu wataala shi kuma yana wajabta ayi godiya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a bisa kowane hali a ce alhamdulillah ala kulli hali saboda ko da mun abu ne a zahiri haka ibtila'i to ai ga wanda yayi hakuri da abin ya mai da shi ga Allah tabaraka shi zai zama masa alhairi yawa kafara zunubi daukaka daraja yawa tare wasu abubuwa marasa kyau da suka fi muni saboda ka duk abin da yazo daga Allah tabaraka wataala yana wajabta ayi godiya wa Allah tara lahu min alwafa'i buddan kuma kada ka ga wato akwai makawa daga cika haƙin nasa wato lalle kai iyakar kokarinka na ganin wato ka cika haƙinka dauka ba makawa wato daga cika wannan haƙi na ubangiji subhanahu wataala ko haƙin bayi wato haƙin da ya shafi bayi ko haƙin ubangiji duka kada kaga akwai makawa daga ainihin kokarin cikawa wa tasfiyatul khuluqi ta ce halaye kuma tsarkake su ya kunu bi takamili ma zukira min fi darajatayn qablahu yana kasancewa da kammala abinda aka faɗa a matakai biyu kafin wannan din yawa wato cika haƙin ubangiji kyautata halita da mutane da kyautata halita da ubangiji subhanahu wataala summa su'udu ila al-ishtigali bir rabbi wada wa amma siwa sannan a daukaka a haura zuwa ga shagaltuwa da neman yardar ubangiji shi kadai a barin waninsa wal aqrabu li taraki darajati kamal al akhlaq al fadilat al aliya annaha salasu manazila mafi kusa ga ainin hawa matakai daban-daban na kammaluwar halaye mafi fita madaukaka to shine cewa su din zango uku ne manzilatu takhalluqi wa husnul khulq wa husnil khuluqi wa manzilatu al-futuwati wa manzilatu al-maru'a mataki na dabi'antuwa da kyan halin da kuma kyawun halin wato lokacin da mutum yake ta kokarin ya tarbiyantu da kansa ya matsawa kai don abubuwan da yawan su akwai su a asalin dabi'a sai dai suna buƙatar ƙara gyarawa da yattawa ko ba haka ba yauwa akwai abubuwan asalin dabi'ar mutum a asalin tunanin sa to sai dai idan ba a samu renan su ba to ba za su inganta su tabbata ba to at-takhalluq din shine mutum ya yi kokarin dabi'antuwa sannan a hankali ya tarbiyantu akai yauwa da kuma kyawun halin samar da shi wa manzilatul futuwa da kuma mataki na wato kwazo da himma akan wato kyautata halaye futuwa anan ba na daga fata ko fitiyan bane na samartaka futuwa yana nufin kwazo himma hazaka cikin al'amari wa manzilatul muru'a da kuma mataki na kammala mutunci wa manzilatul futuwati manzilatun sharifa lam tu'abbir anha ash-shari'atu bismil futuwa bal abbarat anha bismi makarimil akhlaq wannan mataki na futuwa akwai misali malamai zahidai ko sufayi waɗanda suke sun san shari'a suna ambata wannan kaman Abu Isma'il al-Harawi al-Litafi manazilus sa'irin ya ambata wannan matsala ta futuwa yawa yace to wannan matakin na futuwa wato kwazo hazaka mataki ne mai daraja shari'a bata yi bayanin sa da sunan futuwa ba da alqur'ani babu wannan kalma ta futuwa din yawa akwai fitiya akwai fata amma futuwa bana tsammani akwai yawa ko amma akwai kalma to ba dai da wannan ma'anar da aka kawo ta ana aka kawo ta ba yawa saboda haka shari'a bata ambata futuwa din da ma'anar futuwa da suke fada ba amma ta yi bayani ne ma'anar futuwa din da makarimul akhlaq suma su maganar futuwa littafaina tarbiya abinda dai kalmar take nufi a dunkule shine makarimul akhlaq himmatuwa da kwazo a wajen gyara halaye wurin kaga sun ce futuwa a wajen tarbiya to shine kokari dagewa da nacewa akan gyara halaye alfarqu bainal futuwati wal maru'a bambanci tsakanin wato futuwa da maru'a nace da kokari na gyara halaye da kuma kammala maru'a kaman mataki ne na farko da kuma kololuwa bayan an cimma buri kenan wal farqu bainaha wa bainal maru'a bambanci tsakanin futuwa kwazo da himmatuwa dan gyara halaye dan sai an jajirce tsakaninta da muru'a kammalar mutunci annal muru'ata amu min hatiwa muru'a mutunci wato kammalo mutunci shine mafi ganewar ma'ana fiye da futuwa din fal futuwatu naw'un min anwa'il muru'a ita himmatuwa da kwazo cikin gyara halaye nau'i ne daga nau'ukan mutunci ka iya cewa mataki ne ainihin na kaiwa ga kammaluwar mutunci din wannan maru'ata isti'malu ma yajmulu domin cikar mutunci din shine yin amfani da duk abin da zai yi kyau isti'malu ma yajmulu wa yazinu yayin amfani ko yin aiki ko aikata abin da zai yi kyau ya kawata mutum bima huwa muktasun bil abdi abinda yake banta da mutum misali abinda yake banta da shi an muta'addin ila gairi ko kuma abinda zai ketara zuwa ga wanin sa misali gyara wato aiki irin aiki da sununul fitra gyara sununin gyara halitta wannan abu ne da yake yana daga cikin halaye don mutum bai wannan ba daidai da mu'amalarsa da mutane ba za su ji dadin sa ba zai zama ya kazami zai zama wanda bai da dadin a tinkare shi ko ya tinkari mutum haka to duka irin maganganun mutum ko da ba su shafi ya ci zarafin wani ba a irin yanda yake tasarrufi kawai to ya gyara wannan yawa amma mutane lagari ko kuma abin da zai ketar a zuwa ga wani duk abin da ya san zai kawo takura ga mutane ko aswaki malamai suka ce kar ka zo kana aswaki kana tofar da yawo a cikin jama'a yawun aswakin ka wannan ya saba da makarimul akhlaq ya saba da mutunci ya saba da abin ko ka sai abinci ka zauna tsakanin mutane kana ci misali ba abu ne da za ku yi musharaka a ciki ba misali ko ba wuri ne da kowa yake yazo yana sayin abincin yana ci ba ka ne dai kurin wani iri misali ka sayo lemo da biskit ka aje kana ci ba za a rasa daga mutane ba wanda zai ji kwadayin wannan ko kuma amma kuma ba wai walima ake ko wani abu ba kai ne kurin kake walimar kanka da kanka kai kadai duk ba daidai bane misali sai zama babu muru'a sai mutane sun gani ya kake yin haka kaga wani abin ya ke banta da kai wani abin ya ke banta da ainihin jama'a watarku ma yudannisu wa yashinu barin abin da zai daudada mutuncin mutum ya aibanta daga danas sanya mummuna abu da shi ne yudannisu ya aibanta mimma huwa muktasun aidan bihi aw mutaalliqun bi ghairi daga abin da yake ya ke banta da shi har ila yau ko kuma ya rata ya da wanin sa duk waɗannan abubuwan wato su ne muru'a kammala mutunci ko mutuntaka to ita futuwa zabura yawa dagewa wajen tabbatar da wannan kamar da kuka faɗa sai mutun ya matsawa kansa sai mutun ya dauki matakin sifantuwa da wannan da kuma rabuwa da ɗabi'un yawayan jama'a idan kace duk abin da ake yin sa a yayi abokai sa'o'i da duk sauran waɗanda kake ganin suna abubuwa da su kake koyi to ba za ka samu ainihin kaiwa ga makarimul akhlaq ba yawa amma futuwar ita ce ka dawo ka duba abin ka san shi a shari'ance to ko na me kyakkyawan halin me mutuncin yawa ka san waɗannan abubuwan me ya kamata ka yi tsakaninka da mutane kuma ya kamata ka yi sifantu da shi kai a karin kanka to in ka dauki wannan matakin ka zabura sosai kai matutu wannan matakin shine futuwa kaiwa kuma gaci a samu ainihin sakamakon shine muru'a ko ina wannan tarbiyar ta bi jikinka ta bi halinka ko ina ba za ka iya yin abinda za ka musguna ainihin mawani ba ko kuma abinda za a ganka da shi a ga baka kyauta ba to wannan kuma kaga in mutum ya samu haka cikin gidanka a waje a duk inda kake ittaqillahi suma kunta ya bika kana mu'amala duk wanda ka hadu da shi to alhairi ya mamaye rayuwarka insha Allah za ka zama dan aljanna Allah ya sa mu dace arkanu husnul khuluq rukunan kyawun hali wa husnul khuluq yaqumu ala khamsati arkani kyan hali yana kafuwa ko yana da suwa a bisa wa'ansu ginshiƙai guda biyar la yatasawwaru ya musaqihi illa alaiha ba za a suranta ba za a iya fahimtar ko gane tsayawar kwabarin wato kyan hali din ba sai a bisa wa'annan rukunan guda biyar ma'ana kyan hali yana kafuwa yana da suwa a bisa wa'ansu ginshiƙai guda biyar ba za ta iya yiwuwa ba kafar halaye na gari ta tsayu ba sai a bisa waɗannan ginshiƙan guda biyar abu na farko as-sabru haƙuri sani wal iffa kamewa rashin kwaɗayi da kuma tsare gaɓɓai a barin alfasha washaja'a jaruntaka wal adlu da adalci wal hikmatu da kuma hikima yawa ƙwarewa da gogewa wajen gane lamura mutum kada ya zama bagidaje da kike ya dahumi saboda jahilci ko saboda zama a cikin sakarkarun mutane to fasabru haƙuri yau kaga dai yace fasabru kaga dai haƙuri shi haƙuri ya hamiluhu alal ihtimal zai wato zabarar da shi ya dora shi bisa jurewa ai an ce yana daga cikin makarimul akhlaq wato tahammulul azab ko wato jure cutarwa, wani ne ya ci bashinka ya ki biyanka akan kari, misali me kamata ba karan farko kace zan sa a daure shi, in dai ba larura ta zama ba, misali bai kamata kai haka ba, duk da bai kyauta ba, amma kai din misali saboda neman anin farara a wurin Ubangiji, saboda mu'amala ta gari, sai kai hakuri tukuna wa kabi wa'ansu matakan wa kazmi lagayis, kuma hakurin zai sa shi haɗe fushi, wa kafil aza, kuma ya kame hannunsa a barin cutarwa, ba zai saki harshensa ya cutar ba balle hannunsa, wal hilm, yawa da hakuri na bin abu sannu-sannu. Hilmu shi ne hakuri da ke bayan mutum ko saka mutum ya bi abu sannu-sannu. Wal anat, yawa haka ne ko, wal anati, da bin abu sannu a hankali, shi ma dai anat din natsuwa, yawa natsuwa, yawa wal anat da natsuwa, bin abu sannu-sannu a tsanake, wa rifqi da sauki, wa adami daish, wato da rashin garaje cikin al'amura. Aka ce rajulun fulan daish, mutum ne wanda baya natsuwa ya abubuwansa, abubuwansa yin su yake, da zarar an taba shi kawai baya tsayawa ya tunani, karancin kuma a ce rashin hankali, aka ce fulanun daish kai wani bai da hankali, bai da natsuwa, wal ajala, da gaggawa. Wato ni mutum ya zama mai hakuri, ya sifanto da hakuri, to hakurin zai taimaka masa wajen jure cutarwa da mutane za su masa, kuma shi din ma yayi hakuri, ba zai cutar da mutane ba, kuma zai bi abubuwa sannu-sannu, yawa har ya ga ya za su kasance, in wata bukata yake nema to zai hakuri har Allah ya tabbatar da ita, in Allah ya nufi tabbatar ta, in wani abu ne ma yake damun sa zai ta hakuri har Allah tabaraka wataala ya kawo karshen abu. Rashin wannan shike da mutane kaga wasu ma batattun suna tafiya wurin bokaye wa duba musu wani abin kan zai faru ne ko ba zai kaza kaza kaza, mutun ya rabu da Allah ta'ala kenan. Wal iffatu, kamewa kuma, rukuni na biyu, tahmiluhu ala jinabir raza'il wal qaba'ih min al qawli wal fi'l, za ta saka shi ta dora shi akan nisantar makaskanta abubuwa munana, abubuwa da munana, abubuwa raza'il zai ne na razila, qaba'ij jam'u ne na jam'i ne na qabih, wato ma'ana kamewa za ta dora shi ko ta saka shi akan nisantar munana abubuwa, makaskanta abubuwa na magana da aiki, ba zai yadda batsa ko ta alfasha ta fita daga bakinsa ba, balle ma kuma ta kasance daga gabarsa. Wata hamiluhu alal hayai, kuma za ta saka shi ya zama mai jin kunya, ba zai taba yarda yayi zagi, yayi ashari, yayi abubuwa irin waɗannan, ko ya faɗi kalamai na musgunawa da batanci a gaban mutane ba. Wa huwa rasu kulli khair, kuma ka san kunyar ita ce kololuwa, ita ce kai ga kowane alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, wato ya yabi alkhairi a hadisai da yawa. Wa tamna'uhu min alfahsha, kuma za ta hana shi alfahsha, wal bukhli, da ruwa, amma in yana da kamewa wato ba zai ruwa ba, har sai an zo ana ta zungurarsa, ana ta abinan wajen neman ya bada haƙƙin da yake lazimtarsa, hana haƙƙin ma a gurinsa ayi wani rashin iffa ne. Ta ya za ka riƙe haƙƙin iyali baka ba su haƙƙin da ya wajaba ba, alhali akwai iko, ai wannan kaga babu iffa a ciki. Wal kazib, da ƙarya, wal giba, da ainihin cin naman mutane, wal namima, da annamimanci. To wannan mutum ya samu iffa za ta hana mutum ire-iren wannan da abin da ya kama da su. Wa shaja'atu, rukunin shaja'a, jarumtaka, tamilhu ala izzatin nafs, ita jarumtaka, idan aka ce jarumtaka galibi mutane sukan fassara ta kawai da rashin tsoro a fagen yaki ko fagen wato fada. To wannan nau'i ne na shaja'a, yawa, amma shaja'a da tafi muhimmanci ita ce shaja'a da mutum zai safanto da ita tana raka shi, yawa, silman wa harban, a halin zaman lafiya da halin yaki, ko da yaushe mutum yana da ƙarfin zuciya na yin abin da ya kamata, wani tsoro ko ragwanci ba zai sami mutum ba wanda zai kawo masa rowa ko ya kawo masa ainihin wato gaza gajiyawa a barin abin da ya kamata ya ɗauka na nauyi. Tamilu wa shaja'atu jarumtaka tamilu ala izzatin nafs, jarumtaka za ta ɗora shi ta saka shi akan izzatun nafs, kare mutunci. Shine ya kamata a fassara izzatun nafs, kare mutunci, ba wai mutum ya zama mai girman kai ba. Izzatun nafs daban, yawa girman kai daban. Kare mutunci, ka san komai talaucinka, komai kasancewarka mara wani matsayi a duniya. Allah ya yi ka musulmi, mu'min, to ya baka daraja mafi ficiya. Duk wani abu da wani zai gadara da shi kuma bayan wannan, kuma duk wani abu da wani ya fika da shi, to ai in musulmi ne kun yi tarayya abu mafi daraja. Sai dai ya dan dara ka kuɗi misali, ko dukiya ko sarauta. Ta yi ma kuma abubuwa na duniya ma ka dara shi a wasu abubuwan kamar lafiya misali, ko ba haka ba? Amma shi musulmi ne, kai musulmi ne, ai kun haɗu a daraja mafi ainihin cika, ko ba haka ba? To ka zo ka wulakanta kanka a gurinsa na ne. Izzatun nafs shi ne kame mutunci, yawa da kame mutunci, yawa amma ba girman kai ba. Shi yasa wanda ke da izzatun nafs a lokaci guda kuma yana da tawazu, yawa yana girmama mutane, babba da yaro. Ka ga inda mai girman kai, inda izzatun nafs girman kai ne, to ba zai yi haka ba. Yawa wai saru ma'alil akhlaqi wa shiyam, da fifita da zabar madaukakan halaye da dabi'u. Wa alal bazli wan nada, kuma jarumtaka za ta ainihin saka shi ta dora shi akan sadaukarwa, ba da dukiya. Bazli shine al'ada, bayarwa. Wannan da da yawan kyauta. Allazi huwa shaja'atun nafsi wa quwwatuha ala ikrajil mahbubi wa mufaraqati, wanda wannan jarumtakar zuciya ne da karfinsa akan fitar da abin da ake so da rabuwa da shi. In ba jarumi ba, ana son dukiya, ai ba za a fitar da ita ba. Shi yasa ragwaje suke mutuwa su bar abin tuni. Allah ya yawa da su ko a yanzu, ko ba haka ba? Sai mutum ya mutu a ce lala, ashe wani haka yake da dukiya? Babu, zance ya ɓaci. Bayan ka mutu, mata da ƴaƴa kurun a zo, sai biki kawai. Shi yasa ma suka mai da abin biki yanzu. A yi tashan lemo da sauran abubuwa, ta talaka masu zo su share bansu. An gama cikin abinda bai ba mu talakawan ba kafin ya mutu, yanzu sai su zo su dan fara sha a bikin da za a yi tunda daula ta zo. Shikenan kuma a fada abin. To tsoronta suke yi, ba su iya tabawa ba in suna rayin. Ba su iya tabawa ba. To jarumtaka ita ce mutum zai bayar, zai iya bayarwa a inda ya kamata ya bayar. Wata hamilhu ala kasmi lagayis, kuma za ta dora shi akan haɗiye fushi. Wal hilm, da haƙuri dai kamar da yake faɗa a baya. Fa innahu bi quwwati nafsihi wa shaja'atihi yubsiku inana, domin saboda ƙarfin ransa da kuma jarumtakar ran zai iya riƙe ragamar ran. Ko zuciya ta tafasa, yana da linzami. Yawa duk ko an haska shi yana da linzami, ba zai anin kasa rike kansa ba. Waya kabahuha bil jamiha anin naz'i wal batshi, zai yi linzami, zai birki kaba, wato kabih birki kenan, wato zai linzamce shi ran bil jamiha da linzamin sa, anin naz'i a barin fisga wal batshi da damqa, wato ba zai zabura yayi abin da bai kamata, ba zai damka wacce bata kamata ba, saboda ya fusata, saboda yana da wannan linzami da ainihin haƙuri, wanda kuma nau'i ne na jarumtaka. Jarumi ba shi ne kawai wanda zai iya dukan wani da ƙarfi ya tunkare shi ba tare da ya ji tsoro ba. Wannan ya cewa jarumi ne a fagen fama. To amma kamar kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa shadidu bisura wa innama shadidu allazi yamliku nafsahu ila al-ghadab, mai karfi ba shine bisura a mai yawan kaye ba, wanda yana da karfin jiki. Misali idan wani ya tunkare shi, to zai iya kada mai tinkara sadawa ko kawa ba wannan bane wannan karfin gabbai ne yana da kashin zaki misali suke cewa inna mashadidu amma kakkarfa allazi yamliku nafsahu indal ghadab shine wanda yake mallakar ransa lokacin da ya fusata zai iya danne fushin zai iya hadiye fushin ya yafi ya zama bai aikata mumuna abu ba amma komai karfin jikin mutum komai abin amma da zarar kwadayya ta so sai ga ya rusuna misali ko kuma wani abu na fargabar talauci ko wani abu sai ka ga ya gabaɗe yayi jikinsa yayi la'asar ba da wani jurewa ko kaka to kaga wannan rarrauna ne ba jarumi bane ya da karfin faraje ne kawai haka amma bai da wau hakikatun shaja'a wanda shine hakikanin jarumtaka wahiya malakatun to wata kwarewa ce malaka kwarewa da gogewa yaktadiru biha al'abdu ala qahri khasmihi wadda da wannan kwarewar da gogewar bawa yake samun iko akan rinjayar abokin husumarsa in kana da shaja'atun nafs to sai ka gagari anin wanda ke son ya ga misali ya ga bayanka dan sai zungure ka yana son koyi masifa sai ka kafi karfinsa sai ce to ka gani me yasa wani kana ka san mutum ne mai kamala sai ga zo ana zargin sa ma sai wasu su tare maka fada ma madadin sa ka gani ya bayyana ya fadi ba nauyi to amma inda zaka biye sai a zo ana cewa to wani kai ma da ake ganin ka kaza wannan yaushe zaka tsaya ka biye wani ka ga kun yi ragas kenan yayi galaba a kanka to wal adlu shi adalci yahmiluhu ala tidali akhlaqi adalci zai dora shi akan daidaituwar halayensa wa tawassutuhu fiha bainal ifradi watafriq da tsakaitawarsa a cikin halayen tsakanin al-ifrad watafriq wuce gona da iri da kuma takaitawa shi adalci kuma duk kullun dama ai tsayawa matsayi matsakaici ne adalci daidaito yawa to zai dora shi akan daidaito a cikin halayensa kuma da tsakaitawa tsakanin wuce gona da iri da kuma takaitawa guda ma'ana ta khairul umuri awsaduha fa ya'milu ala khuluqil judi wasakha adalci zai dora shi akan hali na kyauta wasakha da sakin hannu Allahu allazi huwa tawassudun baina az-zulli wal kiha to wannan kalmar ina tsammani nan gurin kuskure ne aka samu la'alla ko daga dabi ko daga wani domin abin da ya kamata a ce shine wato fayamilhu ala khuluqil judi wasakha zai dora shi akan hali na kyauta da sakin hannu allazi huwa tawassudun wanda kyauta da sakin hannu da shari'a take nufi wato tsakaitawa ne baina at-tabziri wa at-taqtir haka ya kamata ko tsakanin al-mubazzaranci da kuma kwauro yawa haka ya kamata amma nan an ce az-zulli wal kiha wulakanci da kuma rashin kunya kaga kalman ba su da munasaba yawa an samu kuskure ne amma da yanda yake a irin bayanai makamanta wa'annan to akan ce shi ita kyauta da shari'a take yabanta to shine at-tawassudu baina at-tabziri wa at-taqtir yawa mutun ya tsakaita tsakanin wato al-mubazzaranci bangata dukiya ba lissafi yawa ko kuma sannan da kuma kwaro rikewa kuma hatta abinda ya zama mutun ko ya kamata bai bayar ba to zai bayar ba al-mubazzaranci kuma ba zai hana abinda ya kamata ba walazin idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktur wa kana bayna zalika qawama amma az-zulli wal kiha kaskanci da kunya to su kalmomin da suka dace da wani wuri ba nan ba wala khuluqi shaja'a kuma adalci zai dora shi akan hali na jarumtaka allazi huwa tawassudu bainal jubni wa tahawwur wanda zai dora shi akan halin jarumtaka wanda jarumtakar ita ce tsakaitawa tsakanin tsoro yawa karaya tsoro wa tahawwur da kuma mutum ya zama dan takife shine tahawur aka ce fulanin mutahawwirun yace kawai zai koma me zai faru kawai zai alkafira ya tsindima cikin abu a'a mai hankali bayan haka addinin ba wannan yake nufi ba yawa tinkara aradu da ka inji su ba haka ake nufi ba yawa tsakanin tsoro da kuma zama dan takifi wa ala khuluqil hilmi allazi huwa tawassul bainal ghadabi wal mahanati wa suqudin nafs kuma adalci zai dora shi akan hali na bin abu sannu wanda tsakaitawa ne tsakanin fushi da kuma kaskanta kai ba zai fushi mai tsanani ba ta yanda zai ba daidai ba kuma ba zai wulakanta kansa wasu kodin nafsu ya sarayar da kansa kamar shi ba komai bane ba kowa bane ta yanda za a taka shi ba zai tsaya mutuncinsa ba tare da kuma ya kai ga fusata fushin da zai sa ya fita daga ka'ida ba ومن شو جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة متاشير دكان حالا يما في فتادة قول أن أبو بواني قدا قدو والحكمة إتهكما برمو يحقون مقارسة وأنن والحكمة تحمله على حسن التدبير تو إتكما حكمة أبندا يكاوتا تو ذات دورا شأكن كاون سعي كاون شري dan ba a san musulmi ya zamanto kawai shi in ya waye gari kawai sai to yau fa gari ya waye kuma yawa ina za a yi yawa za a yi in yaji ba kansa ya ce to yau za a yi tsiya yawa yau za a yi kaza musulmi baya zama haka a kowane yanayi ya samu kansa akwai tsarin da yake da shi yawa dama shari'arsa ta bata bar shi haka ba yawa kuma tarbiyarsa da dabi'arsa duka basu bar shi haka ba ko me zai yi yawa akwai tsarin da ya dace tahmiluhu ala husni tadbir zai ta dora shi akan kyawun tsari kyawun shiri wa jawdati zihni da kuma nagartar hankali wa sakabatir ra'ayi da kuma haskakuwar ra'ayi sakaba haskakuwar ra'ayi wa isabatir zanni da kuma samun dace a cikin zato mutum zai zaci abubuwa galibi saboda irin tanadi-tanadi da yake da su kuma galibi zai zama abin da yake zaton zai yi nasara dama ba zai zaci abubuwan da bai kamata a nan su samu ba na yawa zato wani abu zai faru ne a gaibi to amma akwai wasu muqaddimat ko ba haka ba kai zaka zaci marwaci matsolo cewa zai maka jud da wasamaha kaji gurin mutumin da dama marwaci ne mai kankamu bai ci dama balle ya ciyar sannan kawai suka ka kaddara cewa zai maka abinda masu karamci suke yi kaga zama ka so kai failing abubuwanka yawa to duk abu ba za ka tinkari abu wai ka zace shi ka ce Allah mai iko ne duk abinda ya ga dama ai shine kun fa yakunu kama yana da sunnarsa ta gudanar da al'amuran rayuwa yawa to saboda haka sai ka dora ba haka ba sai ka ce to me ina wani sai nayi shuka nayi noma nayi kaza yawa ayin Allah ya so zan samu arziki zan samu abinci sai in fi wani wanda ya noma ma yawa ni gaba ɗaya kai bari in bashi kaga wannan shirme ne saboda haka hikima ita ce aiki da sani da ƙwarewa da kuma abinda shari'a ta yi tanadi shine tamiluhu ala husni tadbir kyan shiri jawdatu zihin ingantuwar tunani da ke kwakwalwar mutum wasa kabatin ra'ayi da haskakuwar ra'ayi wai sabata zani da kuma dacewar zato watafaduni li da kaikil aman da kuma iya gane wato ayyuka masu zurfi masu wayar ganewa amma zai gane su cikin ainihin sauki wakafaya wa afatin nufuz da kuma boyayyu da kuma illoli na ainihin rayuka ومن افراطها تو daga wuce gona da iri a wajen amfani da hikima tasdurul jarira wani laifi na ganganci ke faruwa wal makr da makirci wal khida'i da yaudara wadda ha da ainihin tsananin makirci wato ai ka san makirai yan damfara matsafa da sauransu sukan yi amfani ne da ainihin hikima wato iya wasu abubuwa gwaninta don asalin ita hikima tana wato daga cimanunta akwai ma'anar gwaninta yawa to yin amfani da ƙwarewa da gwaninta cikin wasu abubuwa har su kai ga cutar da wayansu to shi mumini kuma a matsayin sa na al'adil, yana da adala, ko da yana da wayo, yana da basira, yana da hikima da iyawa, sai da zai iya cutar da wasu ba zai yi ba. Misali a harka ta misali ma'aikatan gwamnati, yan siyasa, wane ne da wane ne, ai misali dabaru da wasu abubuwa ake amfani da su, ko haka sauran jama'a ma kowa yana da irin dabarar da zai iya yin amfani da ita ya kai ga cutar da al'umma, kuma ba a gane ba yayi amfani da wannan dabarar. To amma mumini shi hikimarsa tana da linzami, ko ba haka ba? Yauwa, abinda shari'arsa ta masa tanadi a kan sai ke ɗora hikimar, kuma ita ce wannan hikimar, domin rasul hikmati makhafatullah, ƙololuwar hikimar dai shine mutum ya ji tsoron Allah. Yauwa, duk abinda za a je a zo, to kada ka fita daga ittaqillahi sumakunta. Yauwa, wa min tafariqiha, daga sakaci daga hikima kuma, idan an wuce gona da iri a cikin hikima a samu laifi, makirci, yaudara da mummunan makirci, mummunan kaidi. Idan kuma aka yi sakaci, mutum ya zama ba ya da hikima, ba ilimi, ba tarbiya, ba hattara a tare da mutum, balle ya zama mai hikima, yasdurul balahu, shine wato kidahumanci yake faruwa, wal gamaratu, da ne sokunci, aka ce gumrun, fulanin gumrun soko ne kenan, soko ne, misali dolo, yawa dolanci, yawa gamara kenan, akan ce gumrun, yawa sokon mutum kenan. A lugar larabci akwai gamru, akwai gimru, akwai gumru, kama din gumrun ne nan, yawa gamara, wato wato mazmin ya zama dolan mutum, da wauta, waljinun, da marashin hankali. Idan mutum bai amfani da hikima ba, sai ka ga mutum ya yi ba mahaukaci ba ne shi, amma ya yi wato harkoki irin na mahaukata marasa hankali. To su duk kullum a samu tawassul, tsakiya, tsakiya. Yawa, yawa, bai wuce gona da iri ta yadda zai makirci ba, da kaidi, da damfara, da sauransu ba, kuma bai kasa sanin abinda zai haskaka masa a rayuwarsa ya abubuwan da suka dace ba. Walam yablug kamala al-i'tidal fi hadhihi al-khams ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yayi magana mai muhimmanci kwarai da gaske, ba wanda ya kai kammalar daidaituwa a waɗannan abubuwan guda biyar, ba wanda ya kai kamala na daidai a cikin su ba, ba wuce gona da iri, kuma ba takaitawa ba, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yawa wanda Allah ya masa ta'idi da wahayi da kuma isma da sauran abubuwa na darajoji. Wannasu ba'dahu mutafawituna fil qurbi minhu wal bawdi minhu, mutane a bayansa to suna da bambanci a tsakanin su, fil qurbi wal bawdi minhu, wajen kusaci da nisa daga gare shi. Yawwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kololu a duk abin da ka sani Allah ya shar'anta kuma ya aiko shi da shi, a imani, a musulunci, a ibada, a ihsani, a halaye, a komai. Yawwa, to amma sauran mutane kuma biye da shi mutafawituna, yawwa darajojin su sun sha bamban, yawwa wajen kusaci da shi da kuma nisa a barinsa. Fa kullu man qariba minhu fi hadhihi al-akhlaqi, duk wanda ya kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan halaye, fa huwa qaribun minallahi ta'ala, to yana kusa da Allah madaukakin sarki, bi qadri qurbihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gurgudan yanda yake kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan. Ai shi yasa misali in ka zo sallah, kai kokarin kwaikwayon sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka zo azumi haka, in ka zo zikiri komai, yawa yanda kai zo dabda, yawa yadda kake matsar kake kusantar yanda manzo Allah sama yato, haka kake kusantar manzo Allah din, kuke kusantar Allah madaukakin sarki, ma'ana kake kusa da Allah madaukakin sarki, saboda shi ma manzo Allah sama a wayannan da yake ai yana kokarin kusantar Allah ne tabaraka wa ta'ala, duk ka zama babban mai koyi da shi. Wa kullu man jama'a kamala hadhihi al-akhlaqi, to duk wanda ya tara kamalar waɗannan halayen a gurgudan matsayi na sauran jama'a kenan, yawa tare ba wanda zai kai irin na manzo Allah sama ko ya kusa da shi, sahabbai su suka fi kowa kusace da shi a waɗannan abubuwa da sauransu ma wa ana ta wa ana to kowa dai duk wanda ya tara kamalar ana halayen istihaq an yakuna bainal khalqi malikan mudaa zai tantanta ya zamanto a tsakanin talikai tamkar wani sarki wanda ake wa biyayya yarji'ul khalqu kulluhum ilayhi mutane dukan suna komawa zuwa gare shi me yasa wani mutum zaka tarba sarki bane amma aka samu husuma ta aure sace aje gurin wani ya sasanta idan aka samu husuma ta bashi ko kaza in ana so anin ai kamun kafa za a nemi aure za a nemi bashi ko a bada hakuri kan wani abu sai a ce wani yawa duk abin da ya taso har hidimomin sa masa yawa saboda mutunci da muru'a da ya samu wannan muru'a da yake fada ya bi matakai duk da ake samar da mutunci sun sa mutunci ya samu saboda kan yana da alfarma a wurin ubangiji kamar yadda yake kuma da alfarma a cikin bayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin hadisi idan Allah ya dada bawa zai ce wa Jibrilu na yadda da shi ka sanar kuma a cikin mala'iku cewa na yadda da shi sai a sauko masa da yadda kuma a ƙasa sai ya zama yardace a cikin bayi to sai ya zama tamkar sarki ne da ake biyayya wanda talikai dukkan su zasu dawo zuwa gare shi wa yaktaduna bihi fi jami'il af'ali kuma zasu suna koyi da shi a cikin dukkan ayyuka wa man infakka an hadhihi al-akhlaqi kulliha amma wanda ya gushe ya rabu da wannan halayen dukkan su wacce safa bi adadadiha ya safantu da kishiyoyin su wa'annan sifofin guda biyar istahaqqa an yakhruja an yukhraja min bainil biladi wal ibad istahaqqa an yukhraja ya cancanta da a fitar da shi min bainil biladi a tsakanin garuruwa wal ibadi da bayi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum an same shi da mummunan hali wata mummunan sifa korasa ake kamar da Imam Abu Dawud ya rawaito sai an kama wani mutum dan Daudu ne shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kore shi aka kore shi daga Madina ya tafi can wani jeji ya ce can ya zauna to haka kaga wannan shine mafi tsawatarwa in yana son ya gyara to sai ya je ya wanke lallan dake jikin sa ya koke da sauran su ya dawo cikin mutane zan musulmin kirki fa innahu qad qaruba min ash-shaytan al-la'in al-mub'ad domin lalle yayi kusa da shaytan la'anan ne kuma abin ne santarwa anin wato daga Allah madaukakin sarki to ana abubuwan da muke karanta suna da muhimmanci kwarai da gaske ya kamata kada mu ji su akan cewa ai sun yi nauyi da yawa ko suna da wuya da yawa a samu fituwa wato kwazo da himmatuwa wajen aiwatar da abinda zai aiwatu abinda ma yayi wahala to dai ayi kokarin ganin an kama hanya yawa daga yin wani abun da zaka iya yi to shine Allah zai sauka maka wani abu kuma da wato baraka iya yi din ba sai ya zo maka da sauki man amila bima alima wa rasahu Allah ilma ma lam ya'lam wanda kamar da magabata suke cewa wanda yake aiki da abin da ya sani to Allah sai ya gadar da shi sanin abin da ma bai sani ba to haka aikin ma kai kokarin ganin kana kamantawa kana aiwatarwa kana yi to a hankali sai kaga abubuwan suna da'ira tana buduwa tana karuwa tana fadada Allah mai taimakon wanda ya nemi taimakon sa ne amma kada mu ce kamar da yawa suke cewa ai wannan zamanin abu ya baci ya gurbace ai ba za ka so a ce ka je lahira a gurbace kamar sauran gurbatattu ba ko ba haka ba yawa a rayuwar ma Allah bai dauke alheri baki ɗaya sa wannan al'umma ba Allah ya dawo mata alheri a wayansu daga cikin bayi managarta saboda haka yi kokari mu zama daga cikin bayi ababen misali togewa in ana togewa a ce koda zamani ya baci koda al'umma ta gurbace to akwai nagari to mai kokarin riskar da kanmu da taimakon Allah cikin nagarin ta hanyar aiki da ire-iren wannan darussan da ma duk sauran darussa na ilimi na alheri da muke Allah ya datar da mu Allah ya mana afuwa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ya gafarta magabatan mu Allah ya yanci zuriyoyin mu Allah ya tsare mu daga dukkanin fitintunu da dukkanin sauran yan uwa. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya mana afuwa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.